Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 sai kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashin ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niyya kana masu na'urar computer a lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da waraka yanzu dai Ladan Ibrahim ne ba Mahmud Lalo ba tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren kuma a cikin wannan shirin za ku ji kiran da shugaban hukumar wayar da kan jama'a na ƙasa Reshen Jihar Oyo Madondolapo da Sumu ta yi wa al'umma ƙasa domin a zauna lafiya kana yau da yake juma'a te za ku bude layukan mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da kuke sha'awa ko kuma shige muku duhu sai kuma tasirin azumi haka kuma idan da hali mu kawo muku labarin wasanni amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masauraro barkamu da warhaka. Bayan shiru na ba sabon ba da yayi jiya Alhamis a shafin sa na Twitter ranar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI James Comey ya fada wa ƴan majalisa cewa ba shugaba Donald Trump ake hari ba a binciken katsalandar Russia a zaben Amerika. Shugaban na Amerika ya bayyana a shafin nasa a yau Juma'a yana cewa an wanke shi yayin da yake bayyana Comey a zaman mai kwarmato. Trump ya kori Comey a watan Mayu inda ya ce al'amarin Russia yana ransa a lokacin da ya kori shugaban babban hukumar binciken ta ƙasa. A lokacin da yake jagorancin binciken da hukumar ta FBI take yi kan irin kutsan da Russia ta yi a harkokin zaben Amurka a shekarar da ta shige. Comey dai ya gabatar da ya shaida jiya Alhamis a gaban kwamitin kula da ayyukan leken asiri na majalisar dattijai inda ya ce ya yi imanin Trump yana kokarin sanya shi ya watsar da bincike da suke yi ne na tsohon mai bada shugaban shawara kan harkokin tsaron ƙasa. Haka kuma jami'an fadar White House sun yaɗa laƙararrai domin boye dalilan zahiri na korarsa.
Kafar yaɗa labarai ta Koriya ta Arewa KCNA ta faɗa yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta yi nasarar gwajin wani sabon makami mai linzami daga kan tudu zuwa kogi wanda zai cimma jirgin ruwan abokan gaba na soji da aka shirya kai hari da shi. KCNA ta ce Pyongyang ta harba makamai masu linzami masu yawa daga tudu zuwa cikin kogi a safiyar jiya Alhamis karkashin jagorancin shugaba Kim Jong-un. Haka kuma an ruwaito makamin mai linzami ya sami inda aka saita a cikin ruwa da ke gabashin kogin Koriya. Gwajin na makami mai linzami na Koriya ta Arewa shi ne na hudu cikin wannan watan kuma ya zo ne bayan da majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa Koriya sabon takunkumi a kan gwamnatin ta Kim a satin da ya wuce. Gwaje-gwajen makamai masu linzami uku na farko duk samfurin ballistic ne. Wanda ya nuna burin Koriya ta Arewa na kera makami mai linzami wanda zai iya daukar makami nuclear da zai iya cimma Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Heather Nauert ya faɗa a jiya Alhamis cewa dawowa teburin tattaunawa da Koriya ta Arewa kan dakatar da shirin ta na kera makamin nuclear tsibiri na Koriya na da wahala sakamakon ci gaba da gwaje-gwajen makamai masu linzami da Pyongyang din take yi.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ƙungiyar ISIS ta nuna wani faifan bidiyo da yake nuna wani ɗan ƙasar China da suka kama cikin jini wanda ƙungiyar 'yan ta'addar ta yi ikirarin kashewa tare da wata mace da yake tare da ita a kudu maso yammacin Pakistan. Jami'an gwamnatin yankin sun tabbatar wa da BOA cewar mutumin wanda da alamu yana numfashinsa ne na ƙarshe a faifan bidiyon yana cikin biyu daga cikin 'yan China da aka sace a watan da ya gabata a Kota, babban birnin yankin Baluchistan. Jami'in da bai so a bayyana sunansa ba sakamakon ya ce jami'ai ba su gano gawar ɗan canan da aka yanka ba tukunna. Saboda haka yana son ya janye daga zaton abin da ya fito daga bakin jami'an na makomar mutanen guda biyu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Hu Shunying ta faɗa a taron manema labarai na yau da kullun da a yau Juma'a cewa Islam Abad ta faɗa wa Beijing cewar mutanen da aka kama mai yiwuwa sun mutu. Ta ce majiya mai tushe daga bangaren Pakistan ta gabatar da wani bayani ga China dangane da 'yan kasar China guda biyu da aka sace kuma mai yiwuwa an kashe su. Muna cikin damuwa kwarai akan wannan al'amari. Kafar yaɗa labarai ta ISIS Amaq News Agency ta ba da sanarwa a jiya Alhamis cewar kungiyar ta kashe mutanen guda biyu da suka kama a Mustang yankin da ke kusan kilomita 50 kudancin Kota.
A yau Juma'a Majalisar Dokokin Japan ta zartar da kudurin dokar da za ta kyale sarkin sarakuna na kasar Akihito ya sauka daga kan kujerarsa a miƙawa babban ɗansa Yarima mai jiran gado Naruhito mai shekaru 57 haihuwa. Sarki Akihito dan shekaru 50 dan shekaru 83 wanda aka yi wa tiyatar zuciya kuma ake masa maganin ciwon daji a kakar bara ya nuna bukatar sa na yin murabus bayan rike mulkin na kusan shekaru 30. Hakan ya tayar da tsohuwar muhawara a Japan akan matsalar gado a masarauta mai tsawon tarihi na shekaru kusan 2000. Wannan murabus dai ya zamo na farko tun shekara 200 da suka gabata. Akihito ya hau kan karagar mulki yana dan shekaru 56 a watan Janairun shekarar 1989 bayan rasuwar mahaifinsa Sarki Hirohito. Kafin yaɗa labarai na ba da rahotannin cewa jami'ai na jiran shekarar 2018 yayin da Akihito zai cika shekaru 85 kafin ya yi murabus din. A kuri'ar da aka bada da aka kada wacce aka nuna ta kai tsaye a gidan talabijin na NHK, ‘yan majalisa a babban wato majalisa sun aiwatar da dokar a yau Juma'a bayan kamar karamar majalisar ta ba da irin dokar satin a cikin satin ta gabata. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskar rahoton namu da batun kiran da shugaban hukumar wayar da kan jama'a na kasa reshen jihar Oyo Madam Dola Kodosu mutai domin a zauna lafiya a cikin kasa. Ga kuma san Umar Tambol da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Daraktar hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya reshen jihar Oyo NOA Mrs. Dola Kodusumu ta yi kira ga 'yan Najeriya da su zauna lafiya da juna a duk inda sun sami kansu a cikin jihohin Najeriya. Uwar gida Dola Kodusumu ta yi wannan kiran ne a lokacin da take gabatar da lacca ga dimbin mabiya addinin Musulunci albarkacin watan Ramadan a Ibadan.
What is paramount at this moment is for Nigeria to live in peace. It's for there to be peaceful harmony among everyone.
Shugabar hukumar wayar da kan jama'a a jihar Oyo Dola Kodusumu tace abinda ke da muhimmanci a daidai wannan lokacin watan azumi shine 'yan Najeriya su zauna lafiya da juna a ko ina cikin kasar nan. Tace a zauna lafiya da juna ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba. Dola Kodusumu ta kara da cewa sai da zaman lafiya ne za a sami bunƙasar tattalin arziki da ci gaba a tsakanin jama'a da ƙasa baki ɗaya. Bukaci 'yan Najeriya da su yi wa ƙasa addu'a don a sami dawwammamen zaman lafiya. Shi ko balugun mummuni na ƙasar Ibadan Alhaji Rashid Adeshokan ya bukaci musulmi da kiristoci da su zauna lafiya tare kuma su yafe wa juna don shi ne ya halice mu baki ɗaya.
Nigerians to understand that if Allah wants all of us to be Muslim, if he wants us to be Christian, we should be Christian. But for social cohesion and national unity, we all should gather together and live together in peace.
Balugun mummuni na kasar Ibadan Alhaji Rashid Adeshokan yace ya kamata 'yan Najeriya su gane cewa in Allah ya so dukkan mu mu zama musulmi da mun zama musulmi, da Allah kuma ya so mu zama dukkan mu kristoci da mun zama kristoci. Don haka don haɗin kai da ci gaba dole mu zauna tare lamu lafiya. Yace ba wata kabila ko addini da zai iya zama shi daya tilo ba tare da wani ba. Kuma wayar da kan jama'a ta Najeriya reshen jihar Oyo NOA ta shirya taron lecture azumin watan Ramadan don a lalubu hanyoyin zaman lafiya tsakanin 'yan Najeriya. Taron lecture dai ya sami halartar sarakunan gargajiya, 'yan siyasa, shugabannin jama'a da masana addinin Musulunci da dama. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla ga da Hassan, kuma kafin mu ci gaba mu bude layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan.
Ya shine cigaban Najeriya. Zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani bakin yanzu ga zo ku zaru mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta kasar ta kunjiya kuma lawa lafiya shi da su da wannan
dariya masallaci kake joji ya fito duka kun tsaya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na harko daga Taraba. Waye daga Taraba ko me yare ra'ayinka?
Madalla barka da yammaci da fatan da a sharuwa lafiya. Mai kira wata wakili daga Taraba da karamar hukumar Ibi.
To me ra'ayinka wannan daren? Kai kaman layin Taraba ya tsinke. To Taraba ci gaba da kokari ga wannan kira daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ibrahim barka da dare.
Barka kare amma don Allah ka share duwanka.
To lagu na ji an yi lafiya.
Lafiya lau.
To mashi Allah kana tare da isiya din kishin da kiriya hawan kai kalama kuma su ba.
To me ra'ayinka isiya?
To ra'ayina dai gaskiyan al'amari babbar ra'ayin nawa ina fatan shugaban kasa Allah ya dawo mana da shi lafiya kuma Allah kara mai lafiya sannan kuma ina so in kira ga jan Najeriya don Allah dan Annabi su taimaka shi gaba da addu'o'i sannan kuma na biyu kaman zanga-zanga da matasa arewacin Najeriya suke ta yi akan yanayin yanda waɗansu yankuna suke yi to muna fata dai don Allah da Annabi hannun damu shi yake shuda da haku ina fata su yi haƙuri su kai zuciya nesa sannan kuma zaman tare a nan Najeriya gaskiyan al'amari kowa yana amfana da kowa muna fata wa yankin na kudu manya su ya maka kunne su man arewa
ganye. To mun gode isiya da wannan addu'a naka. Ubangiji Allah ya sa ƴan Najeriya wanda suka ji su taimaka a cigaba da addu'a domin samun zaman lafiya. Yanzu mun samu kira daga Sokoto. Waye daga Sokoto?
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya.
To Alhaji Lawal me ra'ayinka?
Babban ra'ayina shine ina kira ga al'ummar Najeriya musulmi da Kirista mu taru mu yi hankuri da juna mu zauna lafiya kamar yadda muke aji daya. Primary mu zama aji daya, secondary mu zama aji daya, jami'a ko irin COE to ya kamata mu yi karatun nana su dangane da irin yadda ainihin dumuwa ka fituwa na dangane da raba kasa. Wannan raba kasa ba alheri na ba gare mu da su ma ƴan kudu din. Sa'annan gobe mu musulmi addinin mu ya tanadar mu na cewa idan za mu haɗa magana mu haɗi alheri ko mu shiru da bakin mu ko mu tashi da alheri. Wannan kowane musulmi ya san hadisi na ingantacce don mu cika ikirarin mu ƴan arewa ba mu yi kiran cewa a raba wannan ƙasar su ka cewa a raba ƙasa sa'annan su ka ɗaukan matakai game da ƴan uwanmu amma duk da haka nan mu ba mu goyon baya na cewa a yi ƙoƙari a raba ƙasar da ko mu ba su wa'adi na su yake daga cikin ƙasarmu.
To mun gode Lol Bodinga. Addu'a shine babban abin yi kan. Har yanzu dai muna nan cikin Sokoto. Waye daga Sokoton?
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Magana da Kabiru Abubakar kuna ya ci shagari local government Sokoto ta tsare Najeriya.
To Kabiru me ra'ayinka? Wannan daren.
Shine game da ainihin kudaden aiki haji wadda gwamnatin tarayya ta fitar da kuma hukumar jin daɗin alhazai wanda yake gaskiya abun ya haura ga yadda sallah kake ba fituka ya ga cewa cikin ikon Allah ya Allah ya kaddara ya je sai kina san da cewa wanda Allah ya kaddara zai je amma don Allah gwamnatin tarayya da kuma hukumar alhazai su yi abin da ya kamata da ƴan majalisu a ga cewa an rage waɗannan kuɗaɗe domin talakawa su yi da cika waɗannan kuɗin su sauke farali idan Allah ya kai su. Na gode.
To mun gode Kabiru. Allah sa hukumomi sun to mun gode. Allah sa hukumomi sun ji wannan kuka naka. Bari mu je Kaduna kuma. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam. Wace magana?
Malai na da Ibrahim Ayawa barka da aiki ne ma barka da yammaci.
To mai rediyo da koda.
Sangaro mai rediyo da koda kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
Ja mu je mai ra'ayinka?
To alhamdulillah ina so dan tsafuro wani bayani dangane da wani malamin cikin Al-Mannat da yayi a cikin garin Kaduna.
To
akan maganar masu hannu da shi ne akan maganar zuwa Umara din nan.
Eh
gaskiya akwai abubuwa da yake magana akwai hanyar shiga aljanna da yawa wanda yake kaga yanda Najeriya ma yanzu ake fama da fatara da talauci da yunwa na aiwa maganar rashin kuɗi din nan. Maimakon a ce ka dauko na kuɗin ka biya wa kanka kuɗin Umara da iyalinka da abokanka to wannan kuɗin kai amfani da shi domin ka ciyar da talakawa idan kai haka to ka ga wata hanya ta shiga aljanna dan haka al'umma muna kira gare ku ba wai umaran nan da ake zuwa ita ce magana
ayyo layin Musa na radio da rikoda ya yanke to mun samu kira daga Yobe waye daga Yobe
kana tare da yalawan daga nan garin Gaskamu a garamar hukumar Jakusko daga jihar Yobe
to yalawan da Allah rage radioanka saboda ina jin muryata a ciki
Bana ba kusa da radio wallahi.
To kana jin kuma ga murya na can kasa-kasa. To jamuje.
Wallahi ba.
Jamuje.
Yawa to ni ra'ayina yau.
Eh.
Akan gwamnatin Najeriya.
To.
Gwamnatin Najeriya idan da bara taba cewa kare da man sai daina cizo ya kama
tunkuyi. To.
Da ni ya kuwa shine komandojin Boko Haram da aka saki. Aka yi misaya ga 'yan matan Chibok. Ai, dole ne daman yaƙi na Boko Haram ya sabunta arewa maso gabar saboda sakin kwamandojin nan.
Amma ya lura, ai, wannan abu
ne. 'Yan matan Chibok ɗin nan ba.
Eh, ina jin ka.
Ba su kai yawa mutanen da suke nan arewa maso gabar ba, 'yan matan Chibok gaba ɗaya da aka ɗauke. Yanzu kwamandojin nan da aka ba su dama aka sake su. Dole ne yaƙi ya sabunta a nan arewa maso gabar. Saboda dama da aka ba wa kwamandojin nan aka fice su. Ya kamata wayannan kudaden da ake magana na ya kamata su taimaka ma talakawa. Duba yanayin da talakawa suke a ƙasar yanzu nan. To ana nan ne yanzu nan ana nan ana magana cewa wai za a kwaci kudaden nan yanzu nan ta tafiya gida. Talakawa suna nan suna jin ajiya a ƙasar nan. Ya kamata su taimaka ma talakawa.
To mun gode da Allah sa masu kuɗin sun ji kuma ai
gaskiya ya kamata su taimaka gaskiya.
Eh wannan kira ya kamata a yi da lallashi da wani magana amma mai kuɗi shi ke da kuɗin shi zai sarrafa abin shi ya yi yadda yake so
wannan gaskiya ne
yauwa to mun gode kwarai da wannan gudunmawa naka bari mu je nasarawa kuma
gaskiya na ta neman ku fito da dama wallahi sai in ta nema amma nan ban bata shiga gaskiya na gode kwarai
da madalla yau mun samu kira daga nasarawa ai daga nasarawa
assalamu alaikum sunana Shafa Lekatin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa ladan barka da aiki
to Shafa Le me ra'ayinka wannan daren
to gaskiya ina son in jawo hankalin ƴan uwana musamman matasa dan a gaskiya fi sabilillahi wannan kasa namu Najeriya ya kamata mu kasance masu neman zaman lafiya kaman game da wayannan kungiyoyi da suka fito na maganan cewon yan inyamurai su koma kasan su a gaskiya fi sabilillahi ina son jawo hankalin su lokacin da aka yi wancan fa yakin nan ba karamin yaki aka samu fa kafin kasan nan ta zo ta zauna da gindinta saboda haka ya kamata mu kwantar mu da kasan nan hankali da fatan kuma yan uwa na talakawa za su waji wannan kuka namu Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan kasa namu Najeriya da
mun gode kwarai Shafa Le dama Hausa sun ce zo mu zauna zo mu saba waye daga Niger
kana magana da Ibrahim kanin Shaibu na Mori daga nan can shiga dokar gamai jihar Niger Najeriya
to Shaibu me ne ra'ayinka wannan daren
to in dai ra'ayina game da hukuman alhaji da ake magana din nan
eh me kake son ta yi
gaskiya ya kamata a taimaka wa talakawan Najeriya
eh
ya kamata a taimaka musu akan miliyan ɗaya ɗin da aka sa musu a kawarin za a sai Saudiya akan haka saboda wani bai da ƙarfi wani yana da ƙarfi amma wani bai da ƙarfi saboda wani sai dai sai gonan shi ko sai da dabobin shi ko sai da wata kadara ta yi tafi Saudiya haka ya kamata a tausaya musu
to mun gode Shaibu Allah ya sa mahukunta sun ji wannan kuka naka wanda yake ba kuma kai kaɗai kai wannan kukan ba kuma in sun ji Allah ya sa su yi wani abu a kai yanzu muna Kaduna waye a Kaduna
to Lade Ibrahim yawa barka da lasariya
to Murtala barka ka dai
yawa sunana Murtala ina kira daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to me ra'ayinka wannan daren Murtala
To ra'ayinmu abin da ya ji hankalinmu shine cin satin nan duba da matasan arewa suna ta canjin yawo da su mutanen kudu. To gaskiya mu zaman lashin yana da kyau shi yake komai kuma kamar yamma su ba mu tarbiya. Amma kuma su ba manyan mu ya kamata su fahimci cewa mu ma ƴaƴa ne masu ƴanci. Su ci gaba da kare mana ƴancin mu. Yanzu ka duba mutumin nan ya kafa kuɗin shi da gidan diaspora da komai. An daure shi har an sake shi ya ci gaba sharɗan da kotu ta bashi ya tara mutane abin da yake so ba a ce ne ko ba saboda Allah manyan mu ya kuke so mu yi mu ba mu goyon bayan tashin hankali amma mu ma ɗaɗaye ne babai ba masu ƴanci ku ci gaba da kare mana ƴancin mu ci gaba da muku biyayya da fatan za a tashi lafiya
to mun gode kwarai kuma a ci gaba da hakuri da juna dama haka zaman tare ga
mu na tai ai bura amma muna tai
mun gode Murtala da wannan nasiha naka to mun samu kira daga Fatakol waye daga Fatakol
Umar Saleh Shinga daga Port Harcourt.
To Umar Saleh me ra'ayinka wannan daren?
To ra'ayina ina bayyana ra'ayina kan batun wannan mutumin da yayi bayani ina son dora akan bayanin sa.
To
ƴan kudu ƴan Biafra sun juma suna ji mana ciwo mu ƴan arewa manyan mu suna ji suna gani su kashe mu su kashe mu mu ba kuyoyi bane mu ba dabbobi bane ya kamata mu fada mu fara mai da raddi. Wani wanda ya kama wannan da ya sa mana hannu ya ce zai taba shi to sai dai abinda suke tsammani sai dai kawai za a yi shi kawai.
Kuskure da kuskure ba zai samu.
Banjin tsoro.
Umar Saleh kuskure da kuskure ba zai haifar da ɗa mai ido ba. In an ci za ya kamata a hura. Kaya manyan mutum
kullum ana ci mana mutunci ba komai sai dai su sa babban riga kawai suna zaune suna abin nan suna kallon
ana
kashe mana mutane.
Umar ka san ce
wani anyamure suna zaune a yi mun ba su gida mun ba su daidai. Anan kudu ba raka ga taku ɗaya na wani ba.
Umar an ce wanda duk ya hakuri wanda ya hakuri ba zai yi da na sani ba. To mun gode da ra'ayin Umar Saleh ya dau zafi amma an ce wanda ya hakuri ba zai yi da na sani ba. Yanzu mun samu kira daga Kano. Waye daga Kano?
Assalamu alaikum. Kana magana da Murtala dan Sokoto ne mai radio a tashar unguwa uku.
To Murtala dan Sokoto.
To Murtala.
Kai Murtala ba Allah ka share radio ka don Allah.
Eh to an rubuta bari matsawan idan a rubuta sai kiran da zan yi shine da Allah hukumomi su taimaka ku dan rage mana kudaden hajjin nan da aka tsaura da hajjin nan da aka tsaura
to mun gode Murtala
saboda tsakani da Allah
to mun gode wanda suka samu kira da wanda ma suka yi kokarin kira goyi ma rana ce ko sati mai zuwa idan mun bude a kira domin bayyana ra'ayi to madalla da yake muna cikin lokacin watan azumi ne ga kuma tasirin azumin watan ramadana
sanana wa Musa Salisu Bauchi tasirin da gaskiya azumi yake a rayuwa na shine ya sa a watan ramadana gaskiya mutum zaka koda baya yawan karanta alqur'ani a watan ramadana to zaka ga yana karfafa yawan karanta alqur'ani kuma dukkan shedani Allah ya tsarike shi ya sa muke samun daman mu yi abubuwan alheri a cikin watan ramadana a wannan lokacin da gaskiya zaka ce da yaje da yawa zaka gabata kallon fina-finai ko jin waka zaka ga dai ko ana sauraron tafsirai kuma mun gode wa Allah da gaskiya abocin nan kan zaka gidan rediyo sun kwana suna saka tafsiri da abubuwan da suka kamata ba su saka abin da bai kamata ba a gidan rediyo to idan haka dai zabijin zaka ya ini yana jin irin wa'annan abubuwan to kuma yakan amfani da su sosai sosai saboda akwai abin da yake shiga maka duhu wani lokaci ba za ka samu ka je ka yi tambayi wani malami ba sai dai ka yi a tafsir din za ka ji bayanin yadda abin ne to gaskiya azumi watan ramadana wata ce mai kalala kuma muna samun abubuwa alkhairi sosai a ciki.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau fiye da watanni 18 kenan ana gudanar da mulki ba tare da bin tsarin mulki kamar yadda ya kamata ba a kasar Venezuela. Wannan ya haɗa da kawo wahalataccen majalisar kasar Chicas wajen gudanar da ayyukanta wanda ya haɗa da yiwa kiran da majalisar ta yi na yin referenda a shekarar ta gabata kafar ungulu da kuma ci gaba da kulle abokan hamayya da ƙungiyoyin sa-kai a gidajen yari da kuma take haƙƙin wasu na hana su walwala da amfani da kotunan soji wajen hukunta fararen hula da kuma amfani da ƙarfi wajen hana zanga-zangar lumana da kuma na baya-bayan nan na kokarin samar da taro a majalisar dokokin kasar domin sauya bukatun mutanen kasar Venezuela da hakan ka iya kawo wa demokradiya kuma baya. Karamin minista mai kula da harkokin siyasa Thomas Shannon a cikin jawabinsa a wajen taron hukumar jihohin Amurka ya koka akan matsalolin halin da yawan ƴan kasar Venezuela ke fuskanta musamman akan tattalin arzikin kasa. ƴan kasar Venezuela na kokari bakin rai bakin fama domin samun abin bukatu da suka hada da abinci da magani. Ba mamaki Amurka ta yi Allah wadai da matakin da kasar ta dauka akan shugabannin ƴan adawa da kungiyoyin sa kai. A cikin watanni biyu da suka wuce da ake ta yin zanga-zanga a kasar, mutane sama da 60 ne aka kashe. Mutane sama da 1000 suka samu raunuka iri daban-daban. Mutane 3000 ne ake tsare da su. A cikin waɗannan adadi, mutane 331 fararen hula ne da aka gurfanar da su a gaban kotun soja. Sakatare Thomas Shannon ya ce, "Yancin a yi taro a kuma gudanar da zanga-zanga na lumana abu ne da ya kamata a kare amma ba a tursasa ba." Amurka ta buƙaci gwamnatin Venezuela da cika alƙawarinta na samar da karɓaɓɓen zaɓe kuma ingantacce, tare da mutunta cikakken ikon majalisar dokokin ƙasar da kuma 'yancin fursunonin siyasa na ƙasar, wanda hakan ne zai cimma buƙatun 'yan ƙasar. Ƙungiyar jihohin Amurka za ta iya haɗa kai da sauran ƙasashen duniya domin ganin an taimaka an samar da zaman lafiya da samun daidaito a ƙasar ta Venezuela. Amurka tana goyon bayan yunkurin samar da wata ƙungiya wacce za ta taimaka wajen diflomasiyya. Yanzu lokaci ya yi da jama'ar da suka yi amanna da demokradiyya za su nuna wa duniya cewa goyon bayan Amurka zai taimaka wajen samar da zaman lafiya da ci gaban Venezuela. Shirin murya Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
To bayan shiru na ba sabon ba da yayi jiya Alhamis a shafin sa na Twitter a ranar da tsohon daraktan hukumar bincike na manyan laifuka ta FBI James Comey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa da shugaba Donald Trump ake hari ba a binciken katsalandar Rasha a zaben Amurka. Shugaban na Amurka ya bayyana a shafin nasa yau Juma'a yana cewa an wanke shi, yayin da yake bayyana Comey a zaman mai kwarmato. Trump ya kori Comey a watan Mayu, inda ya ce al'amarin Rasha yana ransa a lokacin da ya kori shugaban babbar hukumar bincike ta ƙasa a lokacin da yake jagorancin bincike da hukumar ta FBI take yi kan irin kutsen da Rasha ta yi a kokin zaben Amurka a shekarar da ta shige. Kafar yaɗa labarai ta Koriya ta Arewa KCNA ta faɗa a yau Juma'a cewa Koriya ta Arewa ta yi nasarar gwajin wani sabon makami mai linzami daga kan tudu zuwa kogi, wanda zai iya cimma jirgin ruwan da abokan gaba na soji da aka shirya kai hari da shi. KCNA ta ce Pyongyang ta harba makamai masu linzami masu yawa daga tudu zuwa cikin kogi a safiyar jiya Alhamis ƙarƙashin jagorancin shugaba Kim Jong-un.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri su fito haddasa shirin nan na abar ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed wanda suke gabatarwa da Usman Ahmed Kabara. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa, sai Julie Gresham da ta bada umarni, da injiniyanmu Malam Suleiman. Ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa kwana lafiya, mu kuma mu ƙara tsaunin lahiya, mu kuma sha ruwa lahiya. Da alheri.